الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا وفرقا وجمعا اللهم ثبت جناني وادر الحق على لساني واعوذ بك من ان اضل او اضل او اظلم او اظلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دکن یبو دا گودیا سن تبتا گا اللہ مدوکچن سرکی وند ینونا منا ونا رانا می البرکا رانا بیار گواتن جولائی شکرتا دبو بیو دا اشرین دا بیو وند یای دیدی دا شدا گواتن Zulhijja shekara ta 1443 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, kamar yadda muka yi alƙawari cewa yau zamu fara gudanar da sharhin wannan littafi mai dumbin albarka, wannan littafi wanda yake shakundum da ya tattare ilmomi masu tarin yawa, wato Kitabul Mughir na Maulana Shaikhul Islam Ash-Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu. To alhamdulillah ƴan uwa, kamar yadda na faɗa, wannan shine zaman mu na farko a sharhi na wannan littafi mai albarka. Babban abin da yake na haƙi da kuma aiki a kanmu gaba ɗaya shine ƙoƙarin hidimtawa da kuma ƙoƙarin bada dukkan gudunmawa da duk abin da Allah ya kore mana na jikinmu da lafiyarmu da duk abin da za mu iya bada gudunmawa da shi wajen hidimtawa da kuma ƙoƙarin yaɗa ayyuka na wannan babban bawan Allah Maulana Shaikhul Islam Ash-Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu. Ni'ima ce mai girma da Allah ya yi wa wannan zamanin, wanda idan da a ce al'umma sun fahimci irin arzikin da yake cikin samuwar wannan bawan Allah da irin gudunmawar da ya bayar, to ina da yaqini da yadda za a yi rububin ayyukansa da kuma hidimominsa da ya ma wuce tunani. Babu irin abin da na kamala da cika ya duk ake da buƙatuwa zuwa gare shi wanda Maulana Sheikh Allah Ta'ala bai hore masa ba. Muna godiya da Allah Maɗaukakin Sarki da ya sanya muka zamanto khadimai daga cikin masu hidima ga wannan hadara mai ɗumbin albarka. Kuma insha Allah wannan shafi namu na Ma'hadun Nada zai zamanto shafi ne da zai muhimmanta hidimtawa ga wannan janabi mai dumbin albarka. Maulana Sheikh ya wallafa abinda tunanin dan adam ba zai iya kwatanta masa ba, tunanin dan adam ba zai iya hayyala masa ba. Wani abu ne na wato hidima da sai a irin littattafai muke karantawa. Maulana Sheikh Ash-Sharif Ibrahim Saleh ya gudanar wa duniya irin waɗannan ayyukan. Ba mu da wata hidima da ta rage mana face kokarin fitowa da ayyukan da yayi a rubuce a yada su ga al'umma, a ilmantar da al'umma irin abin da yake ciki, ba don komai ba, dukkan mutumin da Allah ya rabauta shi da daidaituwa akan manhaji na wannan bawan Allah, manhaji mai dumbin albarka. To tabbas zai samu daidaituwa akan tsarin karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A shekarun baya mun taba wata wato mubadara da wasu daga cikin ƴan uwa mutanen jihar Adamawa, su Sayyidi Ali Yusufi, a ƙarƙashin As-Suffa Foundation, na ƙoƙarin fassara wannan littafi na Al-Mughir na Maulana Sheikh domin a yi fassara sa zuwa yaren Hausa gaba ɗaya. To amma wannan muhawalar tamu bata samu nasara ba 100%, wanda kila hakan ya faru ne saboda kasancewar mun fara aikin ne da himma irin tamu wanda take a takaitacciya ce mai matukar rauni ce. To amma alhamdulillah wannan aiki da muka fara a wannan rana na fassara wannan littafi mai dimbin albarka mun zabe shi da izini na maabota izini wajen karantawa wato idan wancan a himman mu ne to wannan aiki shi kuma mun fara shi da izinin maulana sayyidul imam abba salih ibn maulana al-sharif ibrahim salih al-husaini wanda alhamdulillah zamu iya cewa in kuntu muqti'an fa shayki muhsinan inni lamuntasibul liman huwa salihu dan haka insha Allah muna da yakini da himma irin tasu da kuma wato izni irin nasu wada'iyan ila Allah bi iznihi to insha Allah bil izni yaqumul abdu maqama sayyid insha Allah muna da yakini in Allah ya yarda yadda muka fara wannan aiki a yau insha Allah sai mun kai gaci wajen fassara wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu zukata masu kiyayewa masu kuma riskar ma'anoni ya kai mu zuwa ga riskar abinda Maulana Sheikh yake da muradi wajen riska a cikin wannan littafi ko da ke akwai wato shimfida da aka yi da farko wanda ina ganin shimfidar tana da matukar muhimmanci a ya zamanto mun fara karanta ta domin shimfidar za ta haska mana abin da yake cikin wannan littafi mai dimbin albarka bayan sa kuma sai muqaddima na wannan littafi yazo wanda mun sani zuwan al-Mughir yazo wato bayan wallafar littafin at-Tafsir da irin abubuwa da yawa da suka faru wanda wasu daga ciki Maulana Sheikh zai mana bayani akai a muqaddima da zai gabatar a nan gaba insha Allah to ina ganin zai zamanto a babin idnabi ya zamanto na dauki wannan jawabi din zan fara gabatar da shi zan saurara har a inda Maulana Sheikh ya ajiye shi sai zamanto mun yi amfani da wannan damar wajen bayyana wa ƴan uwa amma dai duk da haka lalle ƴan uwa littafin al-Mughir littafi ne abin bukatuwa ga dukkan wanda yake neman haske da shiriya da kuma fahimta da tsaftacewa tunaninsa akan manhaji na kyautata zato da daidaita tsakani na al'ummar musulmi Maulana Sheikh ya bude wannan littafi da wannan dibaja kamar yadda muke gani wannan tab'an da take gabana ita ce tab'a ta farko da aka wallafa a wannan littafi wanda an yi ta a shekara ta 1406 1986 kuma zamu iya cewa wannan tab'a din kusan ita ce tab'a wanda wato bugu na farko wanda yake hannun manya-manyan magabatan mu zamu yi amfani da shi wajen isarwa alhamdulillah zamu ji idan Sheikh yana jawabi a cikin wannan littafi sai kai tsammanin jiya yake fassara ma ko yau yake fassara ma ko gobe yake fassara maka wannan duka yana nuna mana irin hasken da Allah ta'ala ya kimsa a zukatansu wajen warwarewa duniya matsalolinta tun kafin a ce wannan matsala din ta zo Maulana Sheikh ya hangi cewa in har ba a tashi da irin waɗannan ayyuka na wayar da kan mutane da rage zafi na rikici da kafirta al'umma da kuma daidaita tunanin mutane ba to a ƙarshe lalle wannan tsari zai zamanto barazana ga zaman lafiya da kuma tsorewar zaman lafiya a cikin al'umma alhamdulillah addibaja wato shimfida bismillahir rahmanir rahim Maulana Sheikh Allah ya kara masa yadda yana cewa alhamdulillah sabiq ilmuhu bil ma'lumat wajudahu al muhitu al iktidaruhu bil kainat falam tata'adda hududaha zaharat anwaru zatihi hatta ghara 'alayha al 'arifuna wa batanat kunuhu sifatihi hatta tahayyara fiha al muhaqqiqun ta'ala al laws al idraki wa taqaddasa ar rijs al ishraki fa qulubuna ilayhi sa'ira wa arwaquna fi jamalihi ha'ira sahabana lubbuhu qabla az-zuhuri fi 'alami ash-shuhud wa qawwamana bi rawhi ismihi al-wadud fi maratib al-wujud fal ashya'u tusabbihu bihamdihi wa tamtuqu bi 'azamati majdihi kullu dharratin sajidatan bayna yadayhi wa tariqu مختصر للوصول إليه تجلى في أفعاله بمحاسن صفاته وتعرف في تصاريف أسمائه بأنه الواحد في ذاته خلق الخلق فسوى وعلى عرشه كما أراد استوى ليس كمثله شيء وهو الواحد الفرد القيوم الحي إلهي نظرة لطف taj'aluna fi da'irati 'inayatika wa nafhata unsin tarfa'una biha ila sama'i hibzika wa ri'ayatika wa atfati nurin tahassunina bihi wal muntamina ilayna min jawril ja'irina wa makril makirina wa zulmiz zalimina wa nafatil sa'irina wa fitnatil hasadatil adirina wa tuguyanil bugatil mutarabbisina wa shamatatil a'da at-ta'irina wa min sharril khala'iki ajma'ina wa tu'adunkule wannan godiya ga Allah madaukakin sarki maulana shake fara budewa wannan littafi da ita yayi godiya ga Allah madaukakin sarki a wannan shimfida sannan yayi kirari ga Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi daga dukkan wani abin da yake tawaya ne ya kuma jingina dukkan kamala ga Allah madaukakin sarki yayi addu'a ga ubangiji ya sanya dukkan kulawarsa da daukin sa a gare shi da dukkan waɗanda suke almajiransa da muridansa daga dukkan zaluncin azzalimai da makircin masu makirci har zuwa wato abin da ya shafi tofi da tsafi irin na masu tsafi amin maulana sheikh to bayan nan sai ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd yace bayan haka faqad qala ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin walana radiyallahu ta'ala anhu ya bude wannan littafi da wannan aya a cikin wannan shimfida kira da kuma fadi daga Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ku wanda kuka bada gaskiya idan wani kangararre fasiki ya zo muku da wani labari to fatabayyan lalle kuna neman bayani kuna neman tabbas akan abin da ya kawo muku labarin nan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin gudun kada ku afkawa wa'ansu mutane da wauta da jahilci ku waji gari kuna masu nadama bisa abin da kuka aikata na muna da zato a gare su zamu iya cewa budewa da wannan aya ta zo ne ba don komai ba sai dan haskakawa al'umma duk abin da aka zo aka baka na labari akan cewa wasu mutane suna aikata wani abu a cikin lamarin addini ko na rayuwa to abin nema a wajenka na farko shine ka zamanto mai bin diddigi da inganci ba don komai ba da yawan abubuwan da mutane suke magana a cikin lamarin addini a ce ƴan kungiya kaza suna aikata abu kaza ƴan kungiya kaza suna aikata abu kaza idan da za abu diddigi abu kuma matakai na ilimi da hakikanin al'amarin zai bayyana sabanin yadda mafirin jaye suke tsammanin sa dan haka sai bude da wannan ayar domin tunatarwa ga zukatan waɗanda suke mu'minai su fahimci cewa sako na Allah madaukakin sarki shine duk lokacin da aka zo ma da labari ka dinga bin diddigi kar kai kokarin daukan abin da bai da tabbas baka da tabbas akai a'a ka bi diddigi ka samu tabbacin maganar nan sai ya zamanto ka fassara wannan magana amma aunin da ma'abota ita wannan magana din suke nufi amma kar ka munana musu zato kar ka juya musu magana kar kai kokarin amfani da yamu didi da labarai irin na mutane wanda ba na gaskiya ba sai kuma ya kara da cewa sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yafqa qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun ya ayyuhal ladzina amanu tanibu katiran min adhan inna ba'da adhan ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim wannan aya din ita ma bata gaza ayar baya ba wajen kokarin daidaita tunanin mutumin da yake mu'mini ne wajen mu'amalanta na irin labarai da zai samu daga wayansu mutane da ya saba da su a tunani ko ya saba da su a fahimta kada ayi amfani da salo na isgilanci domin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yaskar qaumun min qaum ya ku wanda kuka bada gaskiya kada wanda jama'a da share na jama'a tai wato isgilanci ga wani share na jama'a
asa an yakunu khairan minhum, domin ya kusata wa'anda kuke ma izgilanci din nan ya kusata su zamanto sun ma fi ku alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki. Wanda ya fi ka alkhairi sai kuma ya zamo kana batanci a gare shi, to lalle wannan zai zamanto babban asara ne kuma babban bala'i ne. Wala nisa'un min nisa'in, kada wasu mata siwa wani share daga mata izgilanci. Asa an yakunna khairan minhunna, ya kusata wa'annan mata din su zamanto sun fi su alkhairi. Wala talmizu anfusakum, kada ku wato a jefi junanku, ku yi zunde na junanku, wato batanci. Wannan yayi gulmar wannan, wannan yayi gulmar wannan. Wala tanabazu bil alqab, kada ku jefi junanku da wa'ansu laqabi laqabi, irin wannan laqabin na zamani, a ce wasu ƴan bid'a, a ce wasu ƴan kaza, irin sunaye na batanci. Allah madaukakin sarki yace baisa lismul fusuqu ba'da al-iman, kir ala wadai da dukkan wani suna na fasikanci da za a jingina wa wani mutum ba'da al-imani, bayan ya zamanto ya zamanto mu'mini ne. Ashe anan yana nuna mana cewa mu farka mu sani Ubangiji ya hale mu da irin jifan junan mu da sunaye na izgilanci. Mafi aksari firaq na addini suna jifan junansu da wa'ansu sunaye munada, wanda kowane suna idan ka dauko guda ɗaya zaka ga cewa waccan firkar da ake jifanta da wannan sunan ba ta da bukatuwa zuwa ga wannan suna ɗin, ba ta yadda cewa sunanta bane. Amma za ka ga abin mamaki masu da'awa suna amfani da irin wannan salan don muzantawa wa'ancan wa'anda suke ɗan wancan ƙungiyar da ɗin ne. To wannan kam duk mutumin da yake mumini ne ya aikata haka, to ya kauce daga karantarwa ta Allah madaukakin sarki, ya kauce daga karantarwa ta sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki yace wa man lam yatub, duk wanda bai tuba ba wajen gulmar mutane, zundan mutane, izgilanci ga mutane, jifan mutane da munanan suna don cimma wani muradin ka, duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimuna, wa insananka sune azzalimai. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wanda kuka bada gaskiya, ittanibu katiran minaz zanni, ku nisanci da yawan zato, saboda da yawa daga cikin sabani zaka samu wani abun an gina shi ne kawai akan zato, kai kana zaton wannan abun haka yake, kuma sai zamanto kai zaka kirkiri tunani ka jinginawa wanda kuka saba da shi, kuma ka dage akan cewa wannan abun da ka jingina masa din shine gaskiya. Lalle Allah ta'ala ya ce inna ba'da dhanni ismun, lalle share daga zato zunubi ne. Wala tajassasu, kada ku bincike akan al'amuran da suka shafi mutane. Wala tabba'dukum ba'da, kada sharanku bangaranku na mutane ya zamanto yayi wa ɗaya bangaren wato giba, kar su ci naman su, kar su aibata su da abin da ba sa su. Irin wannan abin da aka dauka na tsarin da'awa a yanzu, ka kira wa'ansu mutane da wani suna wanda ka san wannan sunan ba sa kaunarsa, ba sa son sa, ba sa goyon bayan sa, kuma da nufin cewa so kake su fahimce ka, ba za su fahimtar ka ba. Ka ce mutane masu bautan shehu, ka ce musu ɗan bid'a, ka ce musu masu cin irin abubuwa dai na sunaye wanda suke suna nan shi'a ana amfani da su, ko ka ce mutane makiya manzon Allah, ko kuwa ka ce ai duk wanda bai yarda da abu kazanawa ba ai makiyin annabi ne. To irin waɗannan abubuwa ka ce wa mutum makiyin annabi, ko ka ce mana mai bautar shehu, ko ka ce mai dan bid'a, babu wani sako da zaka bashi ballanta na iya fahimtar ka. Tun da farko ma Maulana yana so mu sa wannan a cikin zukatanmu don mu nisantar da ire-iren waɗannan tunani a cikin rayuwarmu gabaki ɗaya. Sai ya ƙara mana da cewa alhibbu adukum an yaqula lahma akihi maitan fakaritumu, mun sani Allah ta'ala ya faɗa cewa ai ɗayan ku shin ya so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya zama mushe, ya je ya tone kabarinsa ya fito da gawarsa ya yanki namansa ya ci, fakaritumuhu, za ku kyamaci wannan abu. To haka nan duk wanda ya ɓatanci ga ɗan uwansa musulmi, to lalle ya ci namansa. Wattaqullahu, ku ji tsoron Allah, innallaha tawwabur rahim, lalle Allah mai yawan yafiya ne, Allah mai yawan jinƙai ne. وقال ايضا sannan ya kara da cewa fa bashir ibad, ka wato yi bushara ga bayi a wa'anda suke allazina yastami'una alqaula, wa'anda suke jin zance, fa yattabi'una ahsanahu, sai su bibiyi abin da yake mafi kyau a cikin wannan maganar. Ulaika allazina hadahumullah, wa'anda idan an yi magana ba za su yanke hukunci ba, za su yi kokarin bin diddigi su gano menene gaskiya, sai su yi hukunci da gaskiya to wa'annan su ne wa'anda Allah ta'ala ya shirya wannan aya za ta zamanto wani mabudi ne da a ce al'ummar musulmi suna aiki da sakon da yake cikin wannan ayar to da daiwa daga cikin sabani ma da ba za a yi shi ba ka ji magana misali an ce wa'ansu sun ce salatul fatihi tafi alqur'ani idan ka koma kai bincike zaka gane cewa alqur'ani yafi salatul fatihi a wajen su wannan shine ma'anar fa yatabi'una ahsanahu an fadi magana ne amma akwai wani abu na sako da yake ciki la'alla a yadda aka fada maka ita ba haka take ba yadda kake daukanta ba haka yake ba an ce wa'ansu mutane suna allantar da wani la'alla idan ka je kai bincike zaka samu nagartattun bayi a cikin wa'annan bayan Allah a wajen su ma'anan nan ba haka yake ba to ta yaya ne zaka gane ta yadda zaka gane shine bin mafi can sako da yake cikin wannan magana din da aka faɗa ulaiikal ladina hadakumullah babu wani littafi da zai kubuta in har za a jirkita ma'anar sa hatta alqur'ani akwai orientalists ga sunan da yawa ga mulhidai nan da yawa atheists suna ta kokarin ya za su fassara ayar alqur'ani su jirkita ma'anarta su bata ma'anarta dan muzanta addinin musulunci to zamu iya cewa al'amarin ba wai ya shafi daliban wani shehi ne ko daliban wani malami bane a'a hatta littafin alqur'ani akwai wa'anda suna nan aikin su shine jirkita ma'anar su ma'anar alqur'ani wanda kullum al'ummar musulmi suna kokarin wayar da kansu suna kokarin fahimtar da kansu to idan aka ce ga wani aiki wa'anda ba musulmi ba suna aikatawa kai a matsayinka na musulmi ya kamata ka tsabtace tunaninka ya zamanto kana bin diddigin magana ulaiikal ladina hadakumullah wa'anda kwa za su iya haka ya zamanto idan an yi magana ba za su yanke hukunci ba sai sun bi diddiginta su dauki abu mafi kyau a ciki to lalle wa'annan sune wa'anda Allah ta'ala ya shiriya wa ulaika humul albab hum ulul albab afwan wa iltananka sune ma'abota hankula hum ulul albab sune ma'abota hankula wato dukkan wanda ya zamanto idan ya ji magana zai kokarin ganin ya za a yi ya fassara ta da mafi kyan ma'anarta sannan kuma yayi kokarin dora ta a ma'auni wanda ya dace to wannan alama ce na cewa yana kan shari'a ta Allah madaukakin sarki wannan alama ce na cewa yana ɗaya daga cikin ma'abota hankula amma wanda ya zama sabanin haka zai juya magana zai fassara ta zai hakikance akan mummunar ma'ana kuma ya jingina ta ga wanda baya kauna sannan ya dage akan cewa wannan abun haka yake to lalle wannan amsa shine in muka yi aiki da kai ta mafhumul mukhalafa to lalle ya saba ba akan shari'a yake ba kuma baya cikin mutane ma abota hankula a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima mulana ashraq radiyallahu ta'ala anhu ya karaka mana wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wanda kuka bada gaskiya ku ji tsoron Allah ku yi magana katartacciya wato magana wanda take kan tsari na katari na dacewa kenan yuslih lakum a'malakum Allah sai ya gyara muku ayyukanku in har za ka yi magana ka faɗi abin da ya dace ka yi magana daidaitacciya katartacciya wanda take akan tsari na katari na dace ka yi ta to lalle wannan magana din idan ka zama ma'abocin haka kai ma naka ayyukan sai Allah ya gyara maka wannan tasa duk mutanen da suke batanci suke cin mutunci ga mutanen kwarai to zaka samu kuma ayyukan su ba su da kyau mu'amalar su ba su da kyau yan uwan su ba za su faɗi alkhairi akan su ba makotan su ba za su faɗi alkhairi akan su ba abokan zaman su ba za su faɗi alkhairi akan su ba saboda me kullum harshen su yana batanci ga mutanen da Allah ya yarda da su wannan tasa ayyukan su ba za su gyaru ba amma idan da mutum zai faɗi gaskiya ya daidaice harshen sa to yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukan ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai Allah ta'ala ya gafarta muku zunubanku wa man yudi Allah wa rasulahu wanda yayi wa Allah madaukakin sarki biyayya wa rasulahu da manzansa faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabauta mai girma wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi fa wailul lil kafiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin Allah ta'ala yace wanda ubangiji yayi kirjin sa ya haskaka masa shi da haske na musulunci to wannan kam yana kan haske daga ubangijin sa bane azaba ta tabbata ga wa'anda zukatansu suka kaskaikaje ga barin ambaton Allah ulaika
wa intananka fi dalalin mubin, suna cikin bata bayyananna. Wato duk mutumin da ya zamanto zuciyarsa ta daikashe ga barin ambaton Allah kuma yana fada da masu ambaton Allah, to wannan zuciyarsa ta daikashe kuma yana cikin bata, batan ma ba boyayye ba bayyananne. Ubangiji ta'ala yana cewa innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minar shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Wato wa'anda suka ji tsoron Allah madaukakin sarki, idan wani bangare daga wato wani tabi daga shedan ya shafe su, to sai ga sun farka, sai su tuna, sai su zamanto sun fada ko fa idza hum mubsiruna, sai su zamanto masu gani, masu ganewa abin da ya same su. Wato idan mutum yana da awa aikin da yake, in har shedan ne ya shafe shi ya je yake aikata wannan aikin, in dai mai tsoron Allah ne shi da gaske, to nan da nan zai farka daga cikin wannan magagi da ya afka na shafin shedan, sai ya dawo kan tafarki. Maulana Sheikh ya kawo wannan aya a domin isar mana da cewa wanda ya ga ya kasa farkawa daga cikin gafala da rudani na kaucewa tsari mai inganci da manhaji mai inganci, to lalle ya sani cewa lalle ya wato shedan ya taba shi kuma ya kasa farkawa, alama ce na cewa baya tare da mutane da suka kasance ma'abota tsoron Allah na gaskiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عين الرحمة الربانية مدل الكلام كمالات الإرفانية إنسان عين الوجود ومنبع المدد والفيد والجود. صلى اللهم عليه وعلى آله ذو الفضل الجليل وأصحابه أولي القدر العالي. مولانا شيخ يي واتو صلاتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سنن يتي شي من ذن الله دني وصلاتنا القائل شين يتي توا المؤمن القوي مؤمني من كرفي خير وأحب إلى الله shine yafi alkhairi yafi soyuwa wajen Allah ta'ala minal mu'minid da'if daga mu'mini wanda yake mai rauni wa fi kulli khairin a cikin kowane irin alkhairi irak alama yanfa'uka kai kwadayi cikin abin da zai amfane ka wasta in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'dab kada ka zamanto ka gaza wa ina asabaka shay'un in wani abu ya same ka fala taqullu anni fa'altu kaza wa kaza kada kaza sai ka ce ai da ba nayi kaza da abu kaza ya kasance a'a walakin qul qadarullah kai dai kawai ka ce wannan kadarar Allah ne wa ma sha Allah fa'al duk abinda Allah ya so shi zai aikata fa inna law taftahu amala shaytan domin shi fadin dama da nayi kaza da kaza ne ai yana budewa wani aiki ne na shaytan. Wannan hadisi an ruwaice shi daga Abi Huraira ya zo kuma a cikin Sahih Muslim. Wannan hadisi yana nuna mana cewa mutum ya zamanto ya rayu rayuwar da zai amfanar da al'umma, yana neman taimakon Allah a cikin dukkan al'amuransa, sannan kuma ya zamanto mai karfin da zai amfanar da mutane, ba wanda zai cutar da mutane ba. Wal qa'il manzon Allah dai shine yace al muslimu cikakken musulmi na gaske, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, shine wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa da kuma harshensa. Wal muhajiru wanda ko yayi hijira man hajara ma nahallahu Allahu anhu, shine wanda ya kaurecewa abinda Allah ta'ala ya hane shi. Anan Maulana Shakki na nuna mana cewa wanda ya ga harshensa a koda yaushe yana cikin taba waɗanda suke musulmi, sannan kuma hannunsa yana cikin taba haƙƙin musulmi, to manzon Allah ya nusar akan cewa lalle wannan ba musulmi ne na ƙware ba, dan musulmi na ƙwarai kullun harshensa ƴan uwansa musulmi sun kubuta da ya taba alfarmarsu, sannan hannunsa ya kubuta da taba abin da yake ba haƙƙinsa ba. Wannan hadisin yana nan a cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari da Abu Daud da kuma al-Imam an-Nasa'i daga Abdullah ibn Umar. Sannan Maulana Shagge kara kawo mana wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa al-mu'minu man amanahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hadara al-khataya wa dhunub, mu'mini na gaske shine mutumin da mutane suka amintar da shi a cikin dukiyoyinsu da kawukansu, shi kuma mai hijira shine wanda yayi kaurace wa duk abinda Allah ta'ala ya hane shi na daga zunubai. Wal qa'il sannan Maulana Shagge kara ce mana shine dai manzon Allah wanda yake fada mana man tarakal mira'a wa huwa mubdilun buniya lahu baitun fi rabdil janna wa man taraka wa huwa muhiqqun buniya lahu fi wasdiha wa man asuna khuluquhu buniya lahu fi a'laha wato annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin riwaya ta ibnu maja daga fudalat bin ubaidin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya bar musu da jayayya tare da cewa ya san shi wato shi ba akan gaskiya yake ba ana musu ya gane shi ba akan gaskiya yake ba sai ya bar wannan jayayya ya hakura to lalle za a gina masa gida a gefe na gidan aljanna kamar barga ta gidan aljanna za a gina masa wani gida wanda ko ya bar musu ya bar jayayya a lokacin da ya san shi ne da gaskiya to za a gina masa gida a cikin tsakiyar gidan aljanna dukkan wanda halayensa suka zamo kyawawa to za a gina masa gida a saman gidan aljanna wannan hadisi wato Abu Daud ne ya rawaita shi da wato al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam al-Baihaqi daga Abi Umamah al-Bahili wannan ruwaya tana nuna mana cewa barin jayayya a cikin addini ta kowane irin salo abu ne wanda yake mai kyau kuma in har mutum zai jayayya to ya zamanto yayi jayayya a manhaji irin na addini wajadilukum billati hiya ahsan sannan manzon Allah shine yake cewa wal qa'ilu shine mai faɗa mana salasatul layan jumin hunna ahadun azzannu wa tiyarata wal hasadu wa sa'hadithukum bil makaraj min zalika idza zuninta fala tuhaqqiq wa idza tadayyarta famdi wa idza hasadta fala tabji wato salasatun abubuwa guda uku layan jumin hunna ahadun babu daya da zai tsira daga cikin su azzannu akwai zato wa tiyara da canfi wal hasad da hasada wa sa'hadithukum bil makaraj manzan Allah yace zan ba ku mafita min zalika daga wayannan abubuwa guda uku zato da kuma canfi da hasada idza zananta fala tuhaqqiq in kai zato akan mutum to karka tabbatar kace wannan abun haka yake sai in tabbas din ka samu wa idza tadayyarta famdi in kai canfi akan wani abu ka shude kawai ka wuce misali kai canfi in akai kaza abu kaza ne zai faru dan haka kar ayi wannan abun ka aikata kayanka kawai wa idza hasadta fala tabji idan kuma kai wato hasada kada ya zamanto kai bibiya wato ka nemi zartar da wannan abun da kai na hasada kana hasada ga wani abu to karka nemi cewa zaka dade wannan ni'ima ta wannan bawa din wannan hadisin ibnu abid dunya ne ya rawaita shi a cikin kitabu zammil hasadi daga abi kurawra mulana shek shi ma ya kawo wannan dan daidaita tunanin mu akan nisantar zato da canfi da hasada wanda wayannan abubuwa guda uku suna bada gudunmawa cikin raba kan musulmi munan zato tsakanin juna da kuma hasada wayannan kan su ne ma manya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa dabba ilaikum da'ul umam qablakum alhasad wal bagda wal bagdatu hiya alhalika la aqulu halikat ash-sha'r walakin halikat ad-din walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu ala unabbiukum bima yuthbitu dhalika lakum ibshu as-salama bainakum yace lalle haqiqa cuta manzon Allah yace cuta irin ta mutanen da kuma ta zo ta same ku wato irin cutan nan ta bibiye ku ta al'ummin baya shine hasada da kiyayya da gaba wayannan kan hiyal halika gaban nan ita ce ma mai askewa la aqulu halikatu shar ba ina nufi ita ce mai askewa gashi ba walakin halikatu din ita ce dai mai askewa mutum addini wallazi nafsi biyadihi naran tsaye ga wanda rai nake ga ikon sa la tadkhuluna aljannata ba za ku shiga aljanna ba ta tuminu wa sai kun ba da gaskiya walan tuminu hatta tahabu ba za ku taba ba da gaskiya ba sai kun so junan ku ala unabbiukum bima yuthbitu zalika shin bana ba ku labarin abin da zai tabbatar da haka a gare ku ba lakum ifshu salama bainakum ku yada sallama tsakanin ku wato dai wannan yana nuna mana cewa lalle in har akwai gaba tsakanin al'umma akwai hasada tsakanin al'umma akwai kiyaya tsakanin al'umma to za a samu rashin kaunar juna wannan ku shine zai aske wa mutane addinin sa don idan mutane ba sa kaunar junan su to ma'aikin Allah ya ce ba za su shiga gidan aljanna ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa la tazharu shamata tali akika fayu'afiyahu Allah wa yabtalika wannan hadisi yana nan a cikin riwaya ta al-Imam at-Tabarani da Imam Hakim a cikin Mustadrak da sauran malaman hadisi daga Abi Huraira ma'aikin Allah ya ce kada ka bayyanar da wato cin mutunci ga dan uwanka musulmi in kana cin mutuncin sa akan wani abu da Allah ya jarrabe shi da shi na laifi to fa sai Allah ya yafe masa wannan abu da yake aikatawa
ya yaye masa wannan matsala kai kuma ya jarrabe ka da aikata irin wannan abu din wal qa'il manzon Allah dai shine yake cewa innahu sayusibu ummati da'ul umam lalle a cuta irin ta al'umman baya zata wato samu al'ummata qalu wa ma da'ul umam menene cuta irin na al'ummu qala ala sharru wal badru wat takasur wat tanafus fid dunya shine yace a yada sharri tsakanin al'umma da kuma girman kai da kuma yawan tara dukiya da gasa cikin neman duniya wattaba'ud da nisantar juna wattahasud da yiwa juna hasada hatta yakuna albaghyu thumma yakuna alharaju to daga nan zalunci zai yadu a cikin al'umma tukunna fitintunu su yadu a cikin al'umma wal qa'il manzon Allah dai shine mai cewa halakal mutanabbi'una masu wuce gona da iri masu zabafawa cikin lamarin addini sun halaka wal qa'il manzon Allah shine mai cewa man aana batilan dukkan wanda ya zamanto yana taimako cikin wani abu da ya zamanto na barna ne liwir hida bi babili haqqan domin ya kawar da abin da wannan barnar tafa ya kawar da abin da yake gaskiya ne faqad bar itminhu lalle na kubuta daga shi zimmatullahi wa zimmatu rasulihi buri atminhu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi lalle an kubuta an cire alƙawarin Allah akan sa sannan an cire alƙawarin manzon Allah akan sa wannan hadisi shi ma ibnu madda da al-imamu hakim ne suka ruwaye shi wal qa'il manzon Allah shine mai cewa man aana ala kusumatin bi zulmin lam yazal fi saqillahi hatta yanzu a duk wanda ya bada taimako a cikin wata husuma ta zalunci to lalle ba zai gushe ba yana cikin fushi na Allah madaukakin sarki har sai ya ciru daga aikata wannan abu na wato a taimakawa wajen yada wayannan rigingimu tsakanin al'umma insha Allah da wannan zamu wadatu lokaci ya cika duk wanda ya saurari wannan shimfida mun san cewa lalle muna tare da wato wani babban bijimi daga cikin gwaraza wanda tarihin musulunci har abada ba zai manta da su ba a fagen alqur'ani da kuma sanin sunnar manzon Allah ya ishe mu irin yadda ya kawo mana ayoyi da hadisan sayyidina rasulullahi wanda suke sun tattare sakonni masu tarin yawa a cikin yadda zamu daidaita tunaninmu mu gyara mu'amalarmu mu kuma saita rayuwarmu mu tsaya akan manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufin wannan al'umma ta dawwama akan sa to alhamdulillah saboda lokaci ya cika zamu wadatu da wannan ita dibaja wannan shimfida insha Allah sati mai zuwa kuma sai mu tashi a gabatarwa wanda Maulana Sheikh ya tsara ta Allah ubangiji ya kara wa Maulana Sheikh lafiya da nisan kwana Allah ya saka masa da alkhairi da wannan hidima da yayi a cikin addini mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu wato iko na hidimtawa a cikin irin wannan ayyuka na sana alkhairi mu dawwama a cikin kokarin isar da su ga al'umma Allah ya sa mana ikhlasi a cikin wannan aiki ya kuma sanya mu zamanto mutane da za su daga wannan ayyuka domin amfanuwar al'umma gabaki daya Allah ubangiji ya datar da mu ya kara mana kaunar manzon Allah ya bar mu da bayin Allah na gari anan nake ganin zamu dakata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته